Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. Ana ci gaba da zaman dardar a tashar nuclear Saprosia ta kasar Ukraine, inda jama'an Ukraine ke zargin sojojin Russia da harba rokoki akai-akai a cibiyar, lamarin da ke barazana ga hadarin nuclear. Dakarun Ukraine za su kai hari akan sojojin Russia da ke harbi a tashar ko kuma daga tashar, in ji shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a cikin jawabinsa na faifan bidiyo na daren jiya Asabar. Duk wani sojan Russia wanda zai yi harbi akan tashar ko kuma ya yi amfani da tashar a matsayin kariya ya yi harbi, to fai sani cewa zai zama mutum na musamman da jami'an leƙin asirinmu za su auna shi ga ayyukanmu na musamman da kuma sojojinmu, in ji Zelensky. Bangalorin biyu na ci gaba da zargin juna da harba makamai a kusa da tashar da Russia ta kame a watan Maris, jim kaɗan bayan ta kai mamaya a Ukraine. Madugun 'yan adawa Raila Odinga ne ke kan gaba a zaben shugaban kasar Kenya, kamar yadda sakamakon zabe da aka fitar a jiya Asabar ya nuna, kana mataimakin shugaban kasa William Ruto ya zo na biyu. Bayan da aka kirga sama da kashi 26 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, Odinga na da kashi 54 cikin 100, yayin da Ruto ya samu kashi 45 cikin 100 bisa ga sakamakon da hukumar zaben Kenya ta fitar da aka nuna akan wani babban majigi a cibiyar kirga ƙuri'u ta ƙasa da ke Nairobi, babban birnin ƙasar. Kasa mafi karfin tattalin arziki a Afirka ta Gabas, kuma wadda demokaradiyyarta ta karfafu, ta gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na majalisar dokoki da kuma na kananan hukumomi ne a ranar Talata. Aikin tattara ƙuri'u da hukumar ke yi na yin tafiyar hawainiya, lamarin da ke ƙara harzuka jama'a a ƙasar. Tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali, MINUSMA, za ta soma aikin karɓa-karɓa daga gobe Litinin a ƙarƙashin sabbin hanyoyin amincewa, in ji ministan harkokin wajen Mali da kuma kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya. Tawagar ta MINUSMA ta amince da sabbin hanyoyin, kana ta sanar da duk ƙasashen da suka taimaka da sojoji. Ba za a bar wani abu ba, in ji ministan harkokin wajen kasar Mali Abdullahi Diop, wanda yake faɗa a jiya Asabar bayan da yankin Sahel ta dakatar da karɓa-karɓa a watan da ya gabata saboda dalilan tsaron ƙasa. Sanarwar ta zo ne bayan da Jamus ta faɗa a ranar Juma'a cewa ta dakatar da ayyukan sa ido da kuma jigilan jirage masu saukar ungulu a Mali har sai baba ta gani, bayan da Bamako ta ki amincewa da baiwa MINUSMA izinin ta da jirage. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu kungiyoyin musulmi Shi'a guda biyu masu adawa da juna suna gudanar da zanga-zanga a Bagadaza, lamarin da ke ƙara tada zaune tsaye a Iraki wacce ta sha fama da rikici. Amma wani mai shago mai suna Mustafa ya ce ya fi damuwa da yadda zai yi rayuwa. Ba mu da ayyukan yi, in ji mutumin mai shekaru 40 kai, wanda ya dora fanka mai fitsar ruwa lokacin zafi a bakin shagonsa na sayar da kayan sutura. Bangalorin biyu suna kare muradunsu ne, in ji shi, amma ya ki bada cikakken sunansa yana mai nuni da dalilan tsaro. Rikicin siyasa ya sa Iraki ba ta da sabuwar gwamnati ko shugaban ƙasa ko kuma firaminista bayan babban zaben ƙasar watanni 10 da suka gabata. Magoya bayan fitaccen malamin addini mai zafin harshe Muqtada al-Sadr, wanda ya taba jagorantar wata zanga-zangar adawa da kungiyar 'yan bindiga mai kin Amurka, yana da miliyoyin mabiya kuma sun mamaye majalisar dokokin Iraki a ƙarshen watan jiya, inda suka fara zaman dirshi da farko a cikin ginin majalisar kada, daga baya suka koma haraban majalisar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki doni.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, barkanmu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Amanan cikin ikon Allah mun so a kasuwar Tsarnawa dake cikin gundumar birnin Kwani a cikin jihar Tawa, jamhuriyar Nishar, a wani sabon shirin kasuwa akai miki doli. To ga mun mu hadu da wani mai rogo cikin kasuwa Tsarnawa, shi miya sunan ka ballani?
Hussaini
da wani gari?
Ellela
ta Najeriya. To ga rogo, me a farashin rogo ka bamu farashin rogo mu ji ka rogo shi?
20
dala 20. Wancan tsuli haji ko ga hajjar?
$100.
To ana dan iyan ɗan marra ɗan mutato zai sayan da yawa ko kaga?
Ana yi.
Ana ragewa. Ga wata kata can waccan manya-manya ita kamar ɗan mutun na son shi ja guda nawa aka sayar da mai ita?
$40 ko $30.
Dala 40 ko 30. To wanga haki da nika gani ban gane ko mina na ba gashi.
Kyauta aka ba sai.
Shi kyauta aka ba she shi. Shi ni akai da shi.
Kamar so.
Shi sin shi akai ko mi akai da shi?
Shibka.
Shibkawa akai. To ga mai gujiya ta so naga gujiya. Harka gujiya kala-kala to kamar ɗan mutun na son tiya shi kafci tiya ta gujiya kaka bayanin tiya shike.
Tiya ana sai so a 500 ba 20 a so a 550.
Kana akai mana bayanin da ina ka hito mi sunanka?
Ni Umaru aka ce ni kuma da cirasa ne.
Da cirasa kake. To tiya kaka magana kace ana sai so nawa to in maraba mutun ka so fa?
Maraba ana sai so jikada 50.
Maraba jikada 50. To ana diba kamar a dan ba mutun wanda bata kai maraba ba mutun na so ana sai so?
Ana sai so.
No aka kulli.
Kulli ana sai so a 160.
160. To tun hito kaza ko yanzu kaka ka so ya kaga abin?
So alhamdulillah.
To ka tattaba. Buno ka samu ka soka yanzu haka?
A'a to banna na dai soka rabin buhu.
Ka soka rabin buhu. Ka taba kenan.
Na taba alhamdulillah.
Kabbaro gona kayo ka so
ka. Rai ko a dabbaro gona to ka so.
Me sunanka da ina ka hito?
Nan nake Tsarnawa.
Nan kake Tsarnawa. Me sunanka?
Sunana Hassan na Alhaji Haruna.
Da Hassan dan wa?
Alhaji Haruna.
Ba Alhaji Haruna. To yi bayanin emtin buhu wa na gane su ga su kala kala.
Emtin buhu na dusa.
To.
Dala 40 muka sai shi.
Shi an magana sauki babu wani babu ragowa ko sai ko ba.
Ana. To. Kalaman buhu na haƙi shi muka sai dala 30.
Ko sai ko ba. In mutum bai bada kuɗi shi gaba.
Gaskiya kenan.
To gujiya ita ko ga ta gani.
Kwanso.
Ga wace da gujiya ta ga.
Kwanso ita ta ko ma sai 130.
130. Ko sai ko ba. In ba kuɗi yayi gaba.
Ana ba 130.
Ita an marar da aka
yi
ba. Wazo ko ka yanzu ka jeho buhu na yanzu haka cikin kasuwa?
Yanzu dai alhamdulillah gaskiya da na sai na zo buhu dai na.
Ka jeho buhu? To ya kake gani wannan kasuwa ta damana?
Alhamdulillah gaskiya.
Ana kankama.
Ga irin miya nan shi kuma.
Irin miya ba mu bayani ne kulli na ka sai so
ko. Kulli dala 20.
Dala 20.
Dan na sai tiya 520.
To ba sai da ciwoyi kenan.
To ta kare dai gar ni ma so ta ni kukulla.
Tun da so haka ta kare ko kuma tun
auno ta dani na so tiya biyu 520 ni ko ne saka ne ukulla ne sama amina bin ne ci.
To yanzu ka kai sai da tiya nawa cikin biyu?
Kulle kullina ne sai sauran tiya guda.
To sauran tiya guda ka sai da guda?
Ina sai da guda.
Kuma ka ci riba sosai?
Alhamdulillah gaskiya.
Ka dahe yau sai birari ka zo ko ashe harka ke da?
Wallahi alhamdulillah.
To yayi to babu ne.
Emtin mana 20.
Emtin mana dala 20. To su da nawa ka sai suwa
ba? Suka na dan kakkama alhamdulillah.
Ka sai suwa da yawa?
Na dan sai suwa.
Yau kenan dada sai
alhamdulillah.
Sai an kwashe kanun da sashe da abin nan a tai gida zuwa cin romoke.
Yau a zo gida zuwa haraka.
Latijo mai sunanka?
Aliyu.
Aliyu na wani gari?
Zamfara.
Da Zamfara. Da Zamfara kaka kwaso ku da kuka wannan da shi?
Daga Ilele ne ka dauko shi shigo da shi nan.
Shigo nan da shi. To yau buhu nawa ka shigo da sunan cikin garin Tsarnawa?
Garin Tsarnawa na shigo da daju.
Buhu biyu.
Buhu biyu na dankali, buhu guda na rogo.
To kaka kasuwar tabbasu yanzu?
Na sai da buhu gece 14.
Buhu nawa?
Buhu guda na sai 14.
Ka san 14.
Ga gudanan na kasa.
Yanzu ga guda ka kasa. To yi muna bayanin kashi-kashi na dankali.
$100.
$100. Kuma babu wata magana 100 ko sai ko fashi in ba sai ai gaba.
Wanganan ne ga 50.
Wannan 50. Nan 100 na 50. In mutum bai bada 100 ko bai bada 50 sai da shi gaba.
Ana dan rage mai wani abu.
Me an ragowar da aka yi mutum?
Ana saiwa 80 wanga ana sai 40.
To
yanzu nan tun da ka zaka kasuwa ya ka ga yanayin kasuwar damana.
Kasuwar damana to sai mu ta hankuri, hankuri na muka yi saboda akwai raguwar mutane suna daji.
Man can da inda ka hito za kwana ina ka ga abin na ta yaya da kyau tun da can mun san zamfara abin akwai matsaloli.
Eh gaskiya akwai matsaloli. Insha Allah akwai matsaloli. Amma dai muna fata Allah ya kawo mu da sauki.
To yasa kuka kutsowa nan muna tattabawa.
Muna dan tattabawa insha Allah.
Ni a sunanka?
Muhammadu nake.
Muhammadu na wani gari?
Ilela.
Da wacce Ilela ta Niger ko ta Nigeria?
Ta Nigeria.
To yanzu ga shi mun ga ga kallon ma nan kada ya kawo da mana ga botoci dai na kalme nawa ko wacce bota take?
Bota 300 farashi.
300 farashi. To akwai wani ɗan marar da aka yi ma mutum?
Ah dan gobe mutum ne. Ɗan mutum ne mai rangume aya mai.
Ana yi mishi ana akwai dan luwacin da aka basuwa. To kamar mi ran gome su yanzu?
Kada 50.
Kada 50. To nan gashi na ga da kallon ma nan da kwasuna da mi su nono aka sai da wadanga
da kalmar jikauku
jikauku ko sai ko washi
eh farashi ya
in mutum bai sai sai shi gaba
bare
to ga lauje can na ganin yankan cawa
ya lauje dala 50
dala 50 yake ko sai ko washi to ga nan mu taho nan wajen kwasunoni
ga jika bi a farashin ta
magana karshe
Allah ya sa ga magana ta
gaskiya babu wata magana banda wannan
gaskiya
ko a sai ko ai gaba
Allah su
to yanzu zo ke yanzu ka kai sai da hauya ko kalme ko lauje guda nawa
Wa na sai da guda 20.
Guda 20. An ka kwashi kudi yau kasuwa ke.
Lokacin da ka
san. Sai tumami ke.
Sai a lokacin suna aka wani.
Yan suna aka aiki da su.
Lalle Allah.
To ya kaga wannan kasuwa ta damana kai naka gehe.
To kasuwa sai alhamdulillah alhamdulillah muke sa.
Cikin naku lokaci.
Allah insha Allah alhamdulillah muke.
To
lalle mai
alhamdulillah. Yanzu da nan in ka hita da wannan kasuwa wata kasuwa kai cikin Niger ko Lalle
Allah. To zamu kwana gida yadda zamu kwana.
Gida yadda zamu kwana.
Eh.
Wallahi ba da sa'a.
Amin dan gwaye.
Ni a sunan ki.
Ni sunana Zainabu Ali.
Da wani gari ke taho nan?
Da Kaku.
Da Kaku ke taho nan kasuwa. To yanzu mun magana kwanoni ga kwanoni ina ganin kala kala ko wane miya farashi ne?
Kwanoni waga karama jika da 50.
Jika da 50.
Samira jika da 50.
Jika da 50.
Miya dala 40.
To.
Wacan jika bi.
To maraba fa ita miya?
Maraba dala 20.
Wace irin miya ta?
Malahiyata.
Malahiyata.
Awo.
To ana rage ma mutuwa ana yi mai dan ɗan marra a dan bashi luwaci
ana ba ana ragewa
ana ragewa ko
a ba su 30 30
ga miya
tiya 30
to su ko kwanoni ha
kwanoni wadanga sai su jika da 40 40
to zo ke yanzu tunda an ka hito kasuwa ga kasuwa take
a kasuwa ka alhamdulillah
an dan kakkama
au na lele
ko kwano nawa an ka sai su
niya
au
abin ne sai su hante ka goma take samira goma sha biyu
a sheke harka yau ke
na sasa wanda kine yan kanana shida
yau ashe daidai yake
wancan kasuwa wancan wanda kine ban samu kasuwa su ba
su ba awa da sai ba
malahiya an sasa tiya biyar
tiya biyar ashe gida tuma da za a yi ta yi yau gida ki to nan mun iso kasuwa kaji da kwaya kwai da tantabaru anan kasuwar sarnawa mallami miya sunanka
Ibrahim
Ibrahim da ina ka taho ne
da gidan Idda
da gidan Idda to ga kaji mun gani na an kasa kashi kashi ko wani a ba mu farashi ne mu ji wannan zakaran da nigga ka kama nawa kudin su
to ga wanda sai su ga
to nawa an kasa su
wannan ga
da
kashi da sai su
da kashi da
ka uku
da ka uku uku abin abin bai tabuwa shi
to abin nan haka ne ya karo haka ne
to wannan ga hoga sunan nan gehe
wannan ga
awo
wannan
ribebe to ga tantabaru na gaga wani ya kamo tantabaru ni ya bayanin tantabaru
bayani yanzu na sai su
na ka sai su
ribebe gurbi bi jika da 50
ni a sunan ka da ina ka taho
Haruna
Haruna na wani gari
gidan Edda
na gidan Edda sai yana za kai ka sai su ko wanka
sai yana ni ina jiran mai
kai ma wani hituwa ce yana so ka kamra mai su
awo a sai dai ba da abin da zai ba su
ba da abin da zai ba su ga kwai yana ganin shi mi ya bayanin kwai awo
yanzu ga sunan sai sunan gungu amma na sai sunan sha biyar biyar
sha biyar biyar to wadan ga yan diya ina ganin yan diyan kaji ga sunan
to ga mai sunan Haruna
no shi ka sai
Haruna ga jika jika
jika jika to zo ke yanzu ka kasuwa ta basuwa tun tahowa an samu an tattaba ko akwai
sauran an tattaba gaskiya da mun alhamdulillah kasuwar noma ta
amma mun ga kaji sun yi tsada sosai
a ba su da sun ga lokaci yanzu sun san kula ma ba sallan nan
yanzu abin yayi dama
eh amma ba sallan karama su su a cari amma su san ko
to banga zabi ba wurin ga ina zabi
zabi ya san zuwa ruɗa
dan bayanin zabi
uku da rabi
ko sai ko hashi
Allah dai akwai ko sai ko hashi
mutum bai sai shi gaba
haka dinna eh
mallami mi ya sunanka
Aminu
Aminu da wani gari ka taho
dan boka
da garin dan boka cikin karamar hukumar mulkin Lela ne cikin karamar hukumar mulkin Lela ta Najeriya to kana naga ga kuli gari shi kuma ga dan kohin da aka auna shi nan nawa aka auna duk kohin
dala 20
in tiya mutun ka sofa
tiya jika
maraba fa ita ku
maraba jika
kuma zoke yanzu an dan tattaba an kwalwa ko to ga habbu hu gashi na gani na kuli
shi goma masa 15
shi ka goma 15 to ga kulli na ga na kuli dala 20 to wancan tumati busashe na fa shi tiya jika kulli ne nawa kama
goma dala 50
eh
dala goma
dala 50 ga ta hornuwa ita ko ba mu bayani ta
dala goma
to wanga abu da nika gani gare ga wasu abubuwa nan ciki ne
tarena
to nawa shi ka kiko
dala 20
ga tattasai can shi ko
dala goma
ga tonka can shi nawa yake
20
ga horin yaji can shi ko yaji
dala 20
wanga baki ya sunan shi in ba ita ko nawa take
dala goma
ga wasu gari nan su ko ina gani
to amma tattaila hada suna maka dala 20 dala 50
dala mai ko duk gaba daya hada mai to ya kaga kasuwar tun shigo ka zakkuwa yanzu
wurin haliba ne gaskiya
an tattaba to wasu na cewa kasuwar da ma na kai higare ta kai naka je ka ka gani
to gaskiya alhamdulillah
ka tattaba sosai to yanzu dan nan illela ka koma ko ta kasuwa kai
gaba ni
gaba kai ko to Allah ya bada sa'a sunanka
misala sunana
sala na wani gari
galmi
da galmi ka tahowa nan to ba mu labarin ka ba ga ta mun ga kulli ka ga abu shike
eh ka ba ga sanan da ana dalma ta dala 20
dala 20
ba
wanda ho karere ga
kuma dala 20 su ma na shara na
dala 20 na shara
ni dala 20
wacce ita miya kai da ita
waga ana wanda da ita kuma ana yin kuma tsawa na dalma hankala da haki kuma
to su ko wadanga fa
su kuma ana shara da su dan
shara
eh da shara ba
ga hatsawo na gani
wasu kuma su kuma ana dalma kala su kuma ana dalma tsawa
to ka gaba ne
kala ba
to su ko wancan ko duk suna dai duk kala guda ta to zoke yanzu ka ba kaka take to da kaga kasuwar
a yanzu da dama gaskiya insha Allah ana
tattaba su mutane na saye su
insha Allah dama insha Allah ana saye kwarai
ka ba da ina kuka samu ta ku
da daruri a tsota dan gabacin zandar
sayowa na kuka yi ba ku da ita nan wanda kuka debo
a sai dai tun gabacin zandar wajen difa
maza ka saye ko mata ka saye
maza ka wa kasuwa kuma maza na saye kuma
mata ba so saye su
amma ka suna saye dan su yi wanda yi
suna dan su yi wanda yi kuma nan da na abin ya kare yanzu kamar da nawa ka to da su kuma
ko da 20 kuma ko da 15 sai da saura kuma saura a gidan dare
yanzu kamar da nawa ka sai suwa yanzu
ko da 10 haka
ka kai sai da 10
eh ga ini ba
wanga kasuwa ta da mana ya kaka jin ta
a da dama insha Allah da dama
ta ba su
ya na ta ba insha Allah
ka ta taba
insha Allah da dama kwarai
to mun gode
masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan shirin na yau na kasuwa a kai miki dodi wanda ni Haruna Mamman bako daga nan birnin Kwannin Janguriyar Niger ne shirya ni gabatar inda kuka ji mun je kasuwar Tsarnawa da ke cikin karamar hukumar mulkin birnin Kwanni a cikin jihar Tawa Janguriyar Niger kuma daga nan sai ce muku sai wani jikon idan fa Allah ya so
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Welcome kuma da sake saduwa a cikin shirinmu na nasihar Lahadi sunana Reverend Joseph John Hayab a cikin shirinmu a yau zamu karanta littafin Matta sura 5 aya ta 9 maganar Allah tana cewa masu albarka ne masu sa da zumunta kama za a ce da su yayan Allah yau ina so in jawo hankalinmu ne akan magana mai cewa albarkan sa da zumunta zumunci shine kyakkyawan dangantaka tsakanin mutane da mutane zumunci kuma shine mutuntawa da ke tsakanin mutane da mutane ko kuma tsakanin wani da wani Bible yana nuna mana da cewa akwai albarka idan mun yi zumunta da yan uwa mun yi zumunta da makwabta mun yi zumunta da kowane mutum da Allah ya kawo a hanyar mu
idan ka samu mutane a mota ne kai zumunta da su, idan ka samu mutane a gida ne kai zumunta da su, in ka sadu da mutane a gurin aiki ne kai zumunta da su, idan ka samu mutane ko a hanya ne ka nuna zumunci. Bible ya ce akwai albarka ga wadanda suke sada zumunta. Babban wahalar da ke samun mu a rayuwar mu a Najeriya ko kuma a wasu kasashe a yau shine rashin kyakkyawan zumunci tsakanin mutane. Yan uwa ba sa zumunci da juna, abokane ma da ya kamata su zama masu zumunta da juna sun koma suna kiyaya daga ba da juna. Dalibai wanda suke makarantar tare ko a aji tare ba sa kyakkyawan zumunci da juna. Mace da namiji wanda sun yadda har sun yi aure bayan dan lokaci sai zumunci ya lalace, babu kyakkyawan zumunci tsakanin mata da miji. To Bible yana cewa akwai albarka idan mu zama masu sada zumunta. Allah zai ji dadin mu idan muna sada zumunta, muna girmama juna, muna daukaka juna, muna kuma taimakawa juna, muna tsayawa juna. Kamata akwai kyakkyawan zumunci a cikin gidajen mu tsakanin mata da miji, tsakanin yara da iyaye, tsakanin yan uwa da kuma wadanda sun zama dangi. Wani wahalar da muke sha a zamanin nan shine akwai rabuwan kai tsakanin mutane. Addu'a na shine a wannan mako Allah zai sa mu zama masu kyakkyawan zumunci da yan uwa da abokanai da duk wanda mun samu kanmu tare da shi. Allah zai sa ka san mu zama kasanta da yawan tafiyoyin da masu suna zumunci mai kyau da juna. Albarkacin sunan Yesu mai cetonmu, amin.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Afiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, za mu tattauna ne akan cutar tsananin zafin jiki wacce a turance ake kira da hypothermia. Hypothermia ko tsananin zafin jiki cuta ce da ake cin karo da ita yayin da jiki ya gaza sarrafa zafin da ke aukuwa daga waje. A wasu lokutan cutar kan haifar da matsala ga waɗanda ke fama da cututtukan da ke da dangantaka da zafi ko zuciya da kuma hawan jini. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karɓar haihuwa ta Ashafa. Kazalika ƙwararre ne kan maganin cututtuka masu yaɗuwa. Dr. Isa Adamu Mavo, barka da warhaka.
Barkanmu da warhaka.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar hypothermia, wato tsananin zafi.
Hypothermia cuta ce da ake yawan samun ta musamman yanzu da muke cikin lokaci na zafi sosai, inda za ki ga mutum ko a zaune yake ko a tafiya yake ko a wasu ayyuka da yake, sai ki ga yana hada zufa a jikin na sana zafi sosai sakamakon tsananin zafi na rana da ake fama da ita.
Zafi ne ke kawo wannan cutar ko kuma akwai wani abu da ke kawo ta?
Lalle kamar yadda sunanta take hypothermia, wato kenan jiki ne zamanto yayi zafi sosai sakamakon zafi da ke fitowa daga waje, kamar daga rana misali. Lokacin da rana take tsananin kona sosai take zafi, to jikin nan adam kuma shi ma akwai abin da ke faruwa, zaki ga zafin ya kai wani yanayi sosai. Akwai abin da shafi tafiyar da zafi, imma daga cikin jiki ko imma daga waje. To in ya zamto cewa an samu wannan matsala ta hypothermia, yakan faru ne saboda zafi da ke fita daga waje saboda tsananin rana sosai. To jiki ya kamata ya tafiyar da wannan zafin saboda kar a samu matsala a jiki misali. Sai abinda muke kiransa physiological activities, wato kenan a kimiyance tafiyar da ayyuka da ya kamata su faru a cikin jiki. Sai ki ga abin ya zamanto daga baya bai kai ga jikin, ya kai ga halako ya fi tsananin abin da yake faruwa na zafi, ya kai jikin bai zai iya magance wannan zafin daga ciki.
To likita, menene alamomin cutar hypothermia?
Alamomi dai sun hada kaman da duka zafi na jiki, sannan kuma sai zufa. Kiga mutum jiki ya jike da ruwa, yana ta zufa saboda wannan matsala ta samu aukuwa. Kar ki manta da zuna magana cewa zafin kona na rana yakan kawo wannan matsala. Idan ya zamto cewa jikin dan adam ya zamto ya zafin daga waje ya samu, zai samu illa daga ciki, to haƙƙi kuma da ya rataya na jiki ya tafi da wannan zafin, sai ya zamto bai zai yi shi ba saboda zafin ya kai ga ya wuce yadda ake tsammani. To sai shiga mutum ya zamto cewa jikinsa yayi zafi sosai, sai kuma za shiga jikinsa ko ina ma ba ma hannayensa ba, kuma ina za shi tar da ruwa kawai ke gangara saboda ya samu matsala ta abin da ya shafi rashin tafiyar da zafi da kimance a kuma yadda ya kamata a cikin jiki.
To likita, idan mutum yana fama da wannan cutar me ya kamata yayi?
Gaskiya bisa ga dukkan alamu idan hakan ta faru so ake a lokacin tunda zafi ne, yakan kai ga mutum halako ya kwanta a wani wuri, wasu ma sukan iya faduwa saboda tsananin zafin ya kai ga ba sa iya kuma jurewa ko karfin jikinsu na abin da ya shafi su tafiyar da wasu ayyuka a lokacin ba za su iya yi ba. Karki manta nayi magana akan abin da ya shafi sinadari na electrolyte, bayan su ya kamata su taimaka wa jiki wurin tafiyar da ayyuka, yanzu gashi yana rasa su a jikinsa kuma bai da karfi saboda ya rasa irin wayannan abubuwa sosai. To za ki ga mutum ya koma gefe ya kwanta, misali ko ya samu ya canza wani zuwa wato inuwa, misali ya zauna yana shan iska, to lallai wannan in haka ta faru bisa ga dukkan alamu abin da ya kamata ya fi na farko shine ya taimake kansa ta inda zai koma karkashin inuwa misali ko karkashin bishiya saboda ya sha iska. A wannan lokacin jikinsa na bukatan iska, shi ma na bukatan kuma hutu, ba ya ci gaba da ayyuka da yake yi ba. Muna ma ba da shawara ko da wasu ayyuka yake a lokacin, a tilasta shi a maida shi gefe ya zauna a wani wuri saboda ya samu hutawa da ya kamata.
Mai fama da hypothermia wato tsananin zafi na jiki, yakan zama kamar ya zama yana da cutar ne a jikinsa lokaci zuwa lokaci takan iya tasowa?
Wannan cuta takan faru ne kawai lokacin da rana takan same jiki ko rana takan illata jiki, misali ta bangaren kiga ruwa na fitowa a jikinsa da kuma ya gama galabaita ya gaji sosai sosai. Idan ya samu lokaci ya dan huta ko aka dauke shi aka kai shi wani wuri ya zauna ya dan samu ya huta, to zaki ga daga baya dan maido da hankalinsa, misali ya dan samu natsuwa kuma a yanzu. Illan da take faruwa kawai shine daga baya kin sanai maganan cewa zai iya rasa wasu tsunare a jikinsa saboda rana ta kona rana da ta same jikinsa misali. Muna bai bada shawara ya zamanto cewa a lokacin zai zama mai jin kishi da madole, to sai ya zamanto ya sha ruwa, shan ruwansa a lokacin zai taimaka wa jikinsa saboda kaman bashi ya dauka misali yanzu kuma kamata ya maida ruwa da ya sha a jikinsa saboda wannan zufa da yayi da kuma galabaita da yayi jikin na buƙatar ruwa sosai. To yana da kyau a lokacin da aka maida shi inuwa ko shi ya gano haka da sauri taimake kansa ya koma inuwa ya zauna, to ya samu ruwa ya sha, to shan wannan ruwan zai taimaka wa ayyuka na jiki da suka zamanto cewa sun samu na ƙasa ko sun samu rashin ruwa da ya kamata ya taimaka wurin tafiyar da ayyukan jiki misali.
Cutar hypothermia ba ta buƙatar wani taimako ne daga likitoci?
Zuwa wasu lokuta idan hakan ta faru buƙatan zuwa asibiti takan kama ne kawai idan ya zamto mutum ya galabaita, sannan zai iya yin wasu abubuwa ma a lokacin da kansa sai an masa. Dun wani lokaci sukan galabaita da sai an kai su asibiti su ga likita, sannan a ba su lokaci su dan huta, sannan wannan abin da ya shafi jiki in ya zamto ya galabaitan yakan kai ga ma a masa wasu magunguna misali abin da ya shafi kaman ko ƙarin ruwa saboda kin san ya lokacin da yake tafiya a rana ko yake aiki a rana ya rasa wasu sinadarai hada ruwa a jikinsa. To yana da kyau bayan ya je asibiti din likita ya samu ganin sa, yana da kyau in an gano cewa bai da ruwa a jikinsa ko ruwa ya samu karancin ruwa a jikinsa yakan kai ga a masa ƙarin ruwa a asibiti da wasu allurai. Sannan yakan iya samun ciwon kai da zazzabi da wasu abubuwa saboda kin san zafi daga waje yana da kuma alaka da abin da ya shafi zafi na cikin jiki. Irin wannan alama takan kai ga ko ya zamto cewa zafi daga waje da ya ji na rana ta kai ga ta tada masa zazzabi kuma a cikin jikinsa. To kin ga yanzu ya je asibiti ko an kai shi asibiti bayan wannan matsala da ya samu da ita ya kamu da ita daga waje, sannan kuma ta haddasa masa wata matsala daga ciki na zazzabi, to lallai aje shi asibiti, har ma yakan kai ga a kai shi ɗakin gwaje-gwaje misali wasu ƴan gwaje-gwaje da ya kamata a yi, sannan a gano banda wannan matsala da ya samu daga waje ko akwai wata matsala kuma daga ciki tare da shi, tunda shi kadai ne da wannan misali ya sha wahala daga waje sannan ya shigo asibiti. To lallai aje shi asibiti a wasu ƴan gwaje-gwaje yakan iya taimaka a gano cewa ko yana buƙatan wasu taimako kuma ko wani gudumawa kuma abin da ya shafi daban da abin da ya shigo da shi daga waje misali na zafin rana misali.
Kenan za a iya cewa hypothermia takan haifar da wasu illoli kenan a cikin jiki?
Lallai takan haifar da wasu illoli a cikin jiki. Karki manta dazu na yi bayani cewa sinadarai ko abin da ya shafi ayyuka na jiki da ya kamata ya tafiyar da zafi za su zamanto cewa ba sa aiki daidai saboda zafin rana da ya shafi shi wannan dan adam misali. Lokacin da ya zo asibiti aka ajiye shi aka yi wasu al'amura abin da ya shafi kaman gwaje-gwaje ko sa'uwa a kansa, yana da kyau a gano cewa kuma akwai illa, ana samun illoli sosai wani lokaci. Kiga mutum daga baya bai iya gani ma sosai saboda idonsa ya rufe misali ko kuma yana ganin jiri misali sosai ko kuma ya kai zuwa asibitin ya rasa ma inda yake, inda muke kiransa loss of consciousness. To shi ma irin wannan aje shi asibiti ana dan duba shi ana ganin ya abun yake faruwa, abun da yake kiransa medical observation, yana iya faruwa aje shi asibiti kuma ana bashi lokaci ana wasu abubuwa, nan za a gano illatuwa da aka samu samu kuma daga sin jiki sakamakon wannan rana da ta same shi daga waje. Misali,
masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Isa Adamu Mavu, sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.